الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم داريني نأشرين دبقي قوة شعبان watan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na 1120 wanda ya daidai da 4 ga watan disamba watan watan 12 1999 yau kusan tun kwanaki ake ta sanarwa a redio da kuma takardu da ke ta yawo a hannun mutane cewa akwai wani gagarumin wa'azi na addinin musulunci da wannan cibiya watan ta salafiya sai kokarin gabatarwa take kokarin gabatarwa a yau wannan wa'azi ko taken sa shine shari'a watan ta addinin musulunci wa'azi akan shari'ar addinin musulunci da manufarta da kuma irin kiyayyar da ƴan shi'a suke kokarin nuna mata a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da kuma sauran ƙasashe na musulmi dake duniya to alhamdulillah Allah ya taimake mu ya cika mana bukatun mu da gurin mu a yau gashi zamu fara gabatar da wannan wa'azi yanda muka alƙarwata cewa karfe 8 daidai Allah ya taimake mu mun cika gashi zamu fara kuma kamar yanda mutane suka ji a redio da kuma takardu da aka buga dama malamin da muka gayyata ko kuma zai gabatar da wannan muhadara shine Malam Muhammad Awwal Adam Albani muna fatan Allah ya taimake mu ya mana jagoranci a wannan zama kuma ya sa mu lafiya mu tashi lafiya Allah ya mana jagoranci malam bismillah
bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'ar musulmi, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar wato Malam Musa Sahabi, a yanzu dinnan wani lokaci ne daga cikin dare raki daren Lahadi wanda ya daidai da 27 ga Sha'ban, hijira na da 1420 wato daidai da 4 ga watan Disamba 1999. Wani lokaci ne kuma wani dare ne wanda Allah cikin ikon shi muke roƙon ya taimake mu wajen mu cika muku alƙawarin da muka yi muku akan cewa muna da gagari mallacca wato wa'azi wanda zamu gabatar a wannan markazi namu wato a dandalin Salafiya jama'a da ke bin alqur'ani da hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidan shi a bisa fahimtar ƴan mazanjiya wato annabi da sahabbai din salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wannan take na wannan lacca kamar yadda aka ji shi shine shari'ar musulunci da kuma bayanin kiyayyar da ƴan shi'a suke mata. Fiye da wata guda mun zo mun zauna a wurin nan za mu fara karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya sharhi da ta'aliqin Al-Sheikh Al-Muhaddis Al-Allamatu Nihrir Kabiru Ahli Sunna wa Murshidu Al-Jama'ati Salafiyya Abi Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullahu. A lokacin da muka zauna za mu fara karatun wannan littafi, karatunmu na ƙarshe wanda shi ya daidai da kafir na 38 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin. Sai na sanar da cewa za mu yi ainihin wato wata lacca wani lokaci akan shari'ar musulunci. To a nan ne har na fara bayani kaɗan daga ainihin cewa su ƴan shi'a to mai tafsir ta fito ƙarara kuma asirinsu ya bayyana. Jahilai da malamai yanzu za su iya gane matsalar su ƙarara insha Allah. A wannan ya tayarwa da ƴan shi'a hankali fara daga kan shi ainihin zazzaki har da waɗanda suke mabiyan shi mazansu da matansu. A ƙashin gaskiya sun ɗauki matakai da dama a kan su ga ba a kawo ga lokaci ko kuma rana irin wannan lokacin ba. Waɗanda waɗannan matakai suna da dama, to amma matakin ƙarshe shine publication, wato labarin da suka rubuta a cikin jaridarsu. Wannan shine matakin da suka haɗu a kai tare da cewa wasu daga cikinsu ko akan wannan matsalar ba su goyi baya ba, sai dai aqallu min alqalil, ɗan kaɗan ne daga cikin ƴan kaɗan. Sun yi ƙoƙarin ɗauke hankalina tare da sauran jama'ar musulmi daga ainihin wato wannan mawdu'in. To amma Allah cikin rahmar shi ya nufi insha Allahu ta'ala a tsayin wannan tawa da nake zan gabatar muku da wannan mawdu'i. Wannan mawdu'i guda biyu ne. Mun yi alƙawarin ɗaya za mu gabatar da shi gobe insha Allahu da hantsi ƙarfe 9. To amma sai muka ga dacewar jama'ar musulmi in Allah ya so za mu haɗa waɗannan mawdu'ai guda biyu mu tattauna su a kai a yau. Wato shari'ar musulunci da kuma kiyayyar da ƴan shi'a suke mata. Wannan shine mawdu'i na farko, wato shine topic na farko wannan ainihin wa'azi namu. Na biyu kuma shine akan shin mahadi gaskiya ne koko ba gaskiya bane. Waɗannan abubuwa guda biyu suna da alaƙa da junansu, don haka muka ga dacewar mu gabatar da su gaba ɗaya insha Allahu ta'ala. Ina mai neman agaji a wurin Allah maɗaukakin sarki nake cewa ita kalmar shari'a da kake ji ya kai ɗan uwa musulmi kalma ce wadda asali kalma ce ta Larabci. A kuma asalin harshen Larabci suna nufin wata hanya wadda za ta kai ka zuwa ga ruwa, wanda shi kuwa ruwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana da shi ne Allah ya halicci komai. Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, kowace dabba da ke kai da komo a bayan ƙasa Allah ya halicce ta ne da ruwa. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya nuna rayuwar komai ba za ta gudanu ba sai da ruwa. Allah ya ce waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, rayuwar komai mun sanya ta ta farkin ruwa ne da iznin Allah. To idan ka fahimci wannan, sai mu ce ashe ita kalman nan ta shari'a wadda ake magana, idan muka dawo a istilahi, menene malamai suke nufi da ita?
sai mu dubi a takaice malaman musulunci suka ce kalmar shari'a a wurin su malamai na ilimin shari'a din tana nufin dokar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa wani annabi daga cikin annabawan shi kuma ya tursasa mishi a wajen binta tare da ya bayyana ta to wannan ma'ana mafi fadi kenan amma takaitacciyar ma'ana mu ashe in muka ce shari'a anan muna nufin dokar da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita don haka kai mai saurare na da kai da kake kallo na ka fahimta idan mun ce shari'a kar tunanin ka ya fara komawa akan ma'anar da wasu suka kuntata na ma'anar shari'a shine a yanke hannun barawo kadai ko a jefe mazinaci ko kuma a kashe dan fashi ko ƴan ta'adda wato dokar da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da ita ya bi waɗannan dokoki waɗanda zakai ne wajen shiga ban daki ko kuwa zaka bi ne a wajen kwanciya wajen saduwa da iyalinka ko wajen fitowar ka gida shiga kasuwa ne ko kuwa mu'amala ce tsakanin kai da iyayenka ko da surikanka ko da abokan zamanka a aji ko a office waɗanda kuka shiga mota ne ko a ina wannan ya tattaro har da dokokin da ya lazimci alƙalai su yi aiki da su a cikin kotuna wannan ya haɗo har da karatuttuka da wa'azozi da malamai suke duk gaba ɗayan kan mai uwa da wadi shari'ar musulunci dole ne kowa sai ya bi ta saboda Allah madaukakin sarki yana cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa daga cikin ku annabawa da jama'a mun sanya mishi shari'a da kuma tafarkin da zai bi a wani wuri kuma Allah madaukakin sarki yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamuna daga cikin al'amuran duk da ake bi gaba daya da maguzanci da gurguzanci da mulkin siyasa mulkin demokradiyya mulkin farar hula da mulkin soja gaba daya Allah bai yarda a bi kowanne ba abinda Allah ya yarda a bi shine shari'a daga cikin duk waɗannan al'amura sai Allah yake fattabi'ha ka bi wannan shari'a din wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna karka bi san zuciyar waɗanda suke basu san Allah ba ƴan siyasa ne sojoji ne masu mulkin kama karya ne sarakunan gargajiya ne kowanne irin tsari ake bi matikar ba sunan shi shari'ar Allah ba a aikace haka yake a rubuce a wajen jawabi haka yake sunan wannan abu ahwa alladhina la ya'lamuna san zuciya ce ta wasu jahilai ko da kun je jami'o'i ne kun karanto a matsayin political science ko ina kuka je matikar ba shari'ar Allah bace sunan wannan abu ainihin wato san zuciya ta wasu mutane jahilai waɗanda basu san Allah ba shi yasa ka sani duk sanda ake mulkin soja duk sanda ake mulkin farar hula duk sanda ake mulkin gurguzu ko na kama karya ko na sarautar gargajiya ka dauka dukkanin su daya da wanda ya tsara wannan tafarkin da wanda yake ainihin bin wannan tafarkin ba tare da wai tafarkin ne yake fusgar shi ba a'a shi ya sallama mishi yake bi waɗannan mutane gaba ɗaya in sun je kiyama ba su da abin da za su gaya wa Allah don haka ka san cewa kamar yadda ka san mun yi wa ainihin shirka wadda kullun ake bayyanawa hada Allah da wani tawaye ka tabbatar da cewa haka mulkin da ake a yanzu a Najeriya na farar hula demokuraɗiyya ba mu yarda da shi ba mun yi mishi tawaye muna nan mu nemi shi kutu-kutu muna nan muna neman mu ga gadan bayan shi ya karye sai dai a tabbatar da shari'ar Allah shi kadai ba mu yarda bayan wannan mulkin soja irin wanda ya gabata ya zo ba ba mu yarda da mulki kowane iri ba sai shari'a shari'an nan ta zo mana ta ɗayan hanyoyin da take tabbata ko dai al'umma a ce za a tabbaka shari'ar musulunci su ce a'a to sai mu roki Allah madaukakin sarki ya karfafe mu da karfin gwiwa mu tashi mu jihadi jihadi na takobi da takobi bindiga da bindiga ba wai jihadin nafsi irin na shehunan dariƙa ba a wuce wa ya tsaya a masallaci ai ta zikiri wannan aiki ne ake turawan ingila jihadi sosai in Allah kuma ya taimake mu al'ummar kasar mu sun sallama ma shari'ar musulunci ba mu da bukatar sai mun yi jihadi akan su shikenan sai mu bi wannan su ne ɗaya daga cikin hanyoyin da muke fatar Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da shari'a ta su, kuma wannan abu ba gagararre bane a wurin Allah madaukakin sarki. Kafin mu tafi da nisa, ka sani da cewa malamai suka ce da ake ce maka din nan ka sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, wato la ilaha illallah wahdahu la sharikala, babu abun bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah. To abinda ake nufi da wannan ainihin jumla ta ƙarshe cewa Allah ba shi da abokin tarayya, to ba shi da abokin tarayya ka kore mishi abokan tarayya a ɗayan wuraren nan uku, to ka kore mishi a ko ina kenan. Na farko ka kore abokin tarayya ga Allah madaukakin sarki a wajen bauta mishi da zaka yi. Bautar da kake wa Allah madaukakin sarki ya zama Allah kadai ka nufa, baka hadawa da wani. Wannan babanka ne, limaminka ne, shehinka ne, kowane ne, duk abin da ya zan Allah kadai ake wa, to kar ka sake ka sarrafa wannan abu ga wani kowane ne. In kai haka kai shirka, sai ka tuba. Wannan shine ake kira ainihin tauhidi na uluhiyya. Sannan kashi na biyu, ka tabbatar da cewa ka kore abokin tarayya ga Allah madaukakin sarki a wajen ayyukan da shi Allah yayi. Duk aikin da ya zan Allah shi kadai yayi, to ka kore abokin tarayya daga gare shi. Wannan shi ake kira tauhidin rububiyya. Allah ya halicci sama, ya halicci ƙasa, Allah yayi ka, Allah ya mahaifinka. Ka tabbatar da cewa ko mala'iku ba su kawo Allah gudunmawa ba, kuma Allah bai nemi komai a wurin su na taimako ba. To ka kore wannan irin ainihin wato shirka ga Allah madaukakin sarki ta wannan fanni. Ka tabbatar da cewa wahdahu la sharika lahu ne shi Allah, shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya, ba shi da abokin haɗin gwiwa a wajen ayyukan da yake yi. Sannan kuma kashi na uku, ka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki sunayen da yake da su da siffofin shi, koda ka ji sun yi kama da na wani, ko kana ga sun yi daidai da na wani, to ka ɗauka ma'anar su ba za ta dace da ta Allah madaukakin sarki ba. Sunan Allah Al-Aziz, ka ji sunan wani sarki a Masar mai sarauta Al-Aziz, to kar ka ɗauka izzar Allah da izzar Azizu Misra iri ɗaya ce. Ka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki izzar shi, to wahdahu la sharika lahu, shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya a wajen irin wannan siffar da makamantansu. To yadda ainihin tauhidin nan ya kasu kashi uku, ake buƙatar ka tabbatar da ainihin wato ɗayantuwar Allah a waɗannan abubuwa guda uku waɗanda su za su wakilci komai. To haka kuma shirka ta bi ta shiga waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. To a ƙarƙashin nan ne za mu ainihin wato gina wannan wa'azin namu. Abu na farko, ka sani da cewa shirka ta shiga wajen aƙida. Wannan kuwa shine ka ƙudurce cewa Allah madaukakin sarki an fanarwar da yake yi maka da cutar da yake aza maka, ko kuma rayawa ko kashewa ko jujjuya al'amuran yau da kullum, to matukar ka ɗauka cewa Allah na da haɗin gwiwa da wani akan wannan, to shikenan ka rushe ainihin tauhidin ka dangane da ƙuduri game da Allah madaukakin sarki. Wato Allah ba shi da abokin tarayya a wajen duk harkokin yau da kullun da yake juyawa. Sannan kuma ka yi tawaye daga duk wani da kake tunanin cewa wani ɗin nan ya isa ya cece ka ko ya maka wani abu a nan duniya wanda Allah madaukakin sarki bai nufi maka ba. Kashi na biyu shine shirka wadda ke da alaka da ibada. Shine wajen bayyanar da ibadar ka ya zan kana haɗawa da Allah kuma kana haɗawa da wani. Kamar wajen addu'a, kana roƙon Allah kuma kana haɗawa da roƙon wani. Ko kuma ka gabza tintibe, sai ka kira Shehu Tijjani, ko ka kira Abdul Qadiri, ko ka kira kakanka, ko ka kira wani kowane ne. Wannan shirka ce a wajen ibada, domin addu'a'u huwal ibada. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisi wanda al-imamu Ahmad da Abu Dawuda suka ruwaito shi da kyakkyawan isnadi. To addu'a ita ce ibada, sai ka zo wajen roƙon Allah sai ka haɗa da Allah da wani, to wannan shirka ta shigo ciki. Ko kuma wajen yanka, ka yi yanka ga aljanu ko ƴan bori, ko ka yi yanka ga wani abu wanda ba Allah ba, in kai haka ka aikata ainihin shirka. Sannan na uku shine ainihin wato shirka wadda ke da alaka da at-tahlil wa at-tahrim, shirkar da ke da alaka da halattawa da kuma haramtawa. Wannan ainihin irin shirkar to ita ce wadda ainihin zamu tsaya zamu bayani akai, wato at-tashri'u, kafa shari'a. Ka sani da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yake da izinin kafa shari'a. Kafa shari'an nan shine a ce a yi ko a bari, to in ba Allah ba babu wanda ya isa ya bada wannan dokar. Duk wanda zai bada dokar a yi, to sai dai bada doka da izinin Allah ko da umarnin Allah ko kuma ya bayar kamar yadda Allah ya bayar. Duk wanda zai ce a bari, sai dai ya ce a bari da cewa Allah ne ya ce a bari. Amma matukar Allah ya ce a yi, shi ya ce a bari, ko malaminka ne, ko shehinka, ko limamin mazhaba, ko malamin fiqhu, ko malamin hadisi, ko wane ne ka bi akan haka, ka aikata shirka sai ka tuba. Ka san wannan da kyau. To wannan ita ce ainihin shari'a, wadda ainihin zamu amfani da wannan dama insha Allahu ta'ala mu bayani akai. Wato ashe daga nan zamu fahimci cewa shari'a din nan to abu ne wanda yake haƙƙi ne a hannun Allah madaukakin sarki. Babu wanda ya isa ya ainihin kago wata shari'a ko wata doka ko wani tsari ko wani tafarki wanda za a bi. In kuwa har yayi haka to ya zama ba ma guje. Kai in ka bi shi ka zan ba ma guje, musamman ya zan kana sane da cewa Allah kadai ne ke kafa shari'a, amma ka ƙetare Allah ka dawo kana bi shi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Yana daga cikin ainihin wato babban hadari da wasu suka fada shine wajen karban dokoki ko shari'o'i daga wasu mutane waɗanda suke ganin girman su. Wannan shine asalin kafircin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito ya bayyana wa wani sahabi mai suna Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatimin asalin shi Kirista ne, wato asalin shi dan mushan ne. Sai ya zo zai musulunta wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sai ya ga a wuyan shi akwai cross, ya rataya kamar yadda zaka ga mafiyoncin Kiristoci su ne a yanzu. Wannan mutum da ya musulunta sai Annabi ya kama cross din ya tsinke ya jefar. Sai Annabi yake cewa sai karanta mishi aya al-Qur'ani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam. Sun dauki malaman su da bayin Allah daga cikin su da al-masih dan maryam, sun mayar da su ubangizai, sun rabu da Allah, sun koma suna bauta musu. Sai yace ya manzon Allah, ai ba ma bauta musu. Sai manzon Allah yace a ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta, su kuma haramta muku abinda Allah ya halatta. Yace su ne, sai yace fatilka ibadatuhum, ayyin haka shine bauta gare su. Wato bauta ashe ba sai lalle ka kai ga durƙusawa ne ko kayowa na sujuda ba, a'a in yazan Allah yace halal, wane yace maka haram, wane din nan koda bawan Allah ne mai ibada, wane din nan koda shehi ne, koda limami ne, matukar ga dokar Allah, Allah ya ce eh, to shi in yace maka a'a, in ka bi to ka bauta mishi, shi kuma ya zama ainihin tsaguto a kanka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To ashe Allah ya turo annabawa ne dan a tsaida adalci, kamar yadda Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Haqiqa Allah madaukakin sarki yace mun aiko annabawanmu da manzanninmu da hujjoji waɗanda suke na gaskiya, sannan kowane manzo ko annabi muka hado shi da littafi, sannan muka hado shi da ma'aunin da za a tabbatar da gaskiya domin a tsayar da adalci. To a ƙarƙashin wannan sai ka ainihin fahimci cewa wasu da suka tashi sai suka rabu da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa, suka kama abin da malaman su suka zo da su da shehinnan su, kamar yadda kaji Allah ya ishara a cikin waccan aya game da Adiyu dan Hatim. Wasu kuma dokoki suke bi irin na iyayensu da kakanninsu. A nan ne Allah yake cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana ash-shaytanu yad'uhum ila adhabis sa'ir. Allah madaukakin sarki yace daga cikin irin waɗannan mutane akwai waɗanda in aka ce da su ku duk abin da Allah ya saukar sai su ce a'a zamu abbu abin da muka samu iyayen mu da kakannin mu ne akai sai Allah yace yanzu nan anya ku ba shedan ne yake kiran su zuwa ga azaba mai kuna ba gaskiya ne duk mutumin da aka kiraye shi zuwa ga duk abin da Allah ya saukar yace zai bi abin da uban shi yazo da shi to wannan mutum ba wani abu bane shedan ne yake kiraye shi zuwa ga azaba ta wuta a wani wuri Allah yace wa qala allazina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay mushrikai waɗanda suka hada Allah da wani za su zo suna nadama a ranar gobe alkiyama suna cewa ai da Allah ya so da bamu bautawa wani ba in ba shi ba mu da iyayen mu da kuma bamu haramta wani abu wanda yake ba daga Allah ba wannan za su kafa hujja da kaddara kenan cewa ai Allah ne ya nufe su da yin shirka kuma Allah ne ya nufe su da filinka haramta abubuwan da Allah ya halatta wannan irin bakar kaddara da za su kafa hujja da ita sai Allah ya kafa musu hujja da kaddara kyakkyawa akan cewa to haka kuma Allah ya tsara wato ku bautawa wani to haka Allah ya tsara kuma za ku shiga wuta kenan to wannan bangare mafi yawa daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya aiko musu da littafi musamman Yahudawa da Kiristoci su ne suka fi kwarewa a wajen barin littafin Allah su je su kama wasu abubuwa daban anan ne Allah madaukakin sarki yake cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nur Allah yake hakika mun saukar da at-taura wato littafin annabi Musa wanda a cikin at-taura akwai shari'a kuma akwai haske yahkumu bi annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu annabawan nan da suka sallama wa Allah to suna hukunci da ita at-taura din ga mutanen da suka shiryu suka bi Allah war rabbaniyuna haka nan malamai masu tarbiyyar jama'a suna hukunci da at-taura ga mutane wal ahbar haka nan manyan bayin Allah daga cikin malamansu bimastuhfizu min kitabillahi na daga abin da Allah ya kiyaye musu na littafin Allah mu al'umman musulunci Allah madaukakin sarki ya ainihin wato dau nauyin zai tsare mana wannan littafi don haka Allah madaukakin sarki ya tsara cikin tsarin shi babu yadda za a yi wani canji ko wani sauyi ko kari ko rage yazo cikin wannan littafin amma sunan sai aka ce bi mastuhfizu min kitabillahi wato da abin da aka haddatar da su aka sa su suka haddace na daga ainihin littafin Allah wannan shine ainihin wato tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara a cikin ainihin hikimar shi da kuma ikon shi cewa suna aiki da ainihin wannan littafi nasu na at-taura da abin da Allah madaukakin sarki ya haddatar da su wato ya sa su suka haddace daga cikin ainihin littafin shi wa kanu alaihi shuhada sannan kuma Allah madaukakin sarki yace su din nan shedu ne akan shi ainihin wato littafin Allah din sai Allah yace fala takhshawun nasa kar ku ji tsoron mutane wajen aiki da littafin Allah kar ku ji tsoron mutane wajen aiki da shari'ar Allah wakhshawni Allah yace ku ji tsoro na wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar a debi ɗan kuɗi kaɗan a baku a madadin ainihin ayoyina wa man lam yahkum bima anzalallah Allah yake duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiruna lalle waɗannan su ne kafirai da suka yi wa Allah tawaye wannan game da yahudu kenan musamman tare da cewa al-ibratu bi umumin lafz la bi khususis sabab abin dube a nan shine lafazin nan na hukunta duk wanda bai hukunci da littafin Allah ba ya zama kafiri akan yahudawa ta sauka ko ba akan yahudawa ba dangane da kristoci ko sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qaffaina ala asarihim bi isa ibn maryam bayan waɗancan annabawa da suka gabata su annabi Musa da Dawud da makamantansu sai kuma muka biyo bayan su da annabi Isa dan Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-taura annabi Isa yazo yana gaskata abin da ya samu na at-taura wanda ke gaban shi wa atainahu al-injil Allah yace sai muka baiwa annabi Isa littafin Allah mai suna injila fihi hudan a cikin injila akwai shari'a wa nurun kuma akwai haske wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-taura sa'annan akwai abin da ke gaskata ainihin wato at-taura a cikin littafin injila wa hudan ita injila din nan da annabi Isa yazo da ita shari'a ce ga duk wanda ya bita wa mau'izatan sannan a bar yin wa'azi ce lil muttaqina ga mutanen da suke shirye da su bi Allah ta hanyar jin tsoron shi wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi Allah yake masu injila fa su yi aiki da abin da Allah ya saukar a cikin injila din jama'a wannan littafin Allah ne yake cewa waɗanda aka saukar wa injila lallai fa su ga cewa sun yi aiki da abin da aka saukar musu a cikin injila ashe wannan gargadi ne ake maka jan kunne ne ake muga musulmi cewa lallai ne sai mun yi aiki da abin da ke cikin littafin Allah dole ne sai mun bi shari'ar Allah tunda gashi a cikin tamu dokar Allah yake jan kunnan wasu da ya sauka musu da doka akan cewa wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi masu injila lallai su aiki da abin da Allah ya sauka musu a cikin injila wa man lam yahkum bima anzalallahu Allah yake duk wanda yake yin hukunci da abin da Allah ya saukar fa ulaika humul fasiquna waɗannan su ne tatattun fasikai duk mutanen da aka ce ga abin da Allah ya saukar suka koma suna aiki da wani abu sabanin wannan waɗannan mutane babu shakka akan fasikancin su ya bayyana tare da ainihin kafircin su to wannan Allah madaukakin sarki sai kuma yayi magana da ainihin sauran mushrikai waɗanda ke bautar gumaka da masu bautar taurari da masu bautar abubuwa daban-daban waɗanda su asali ba cikin addinin Yahudu suke ba ba na Nasara ba su kuma basu karba addinin Musulunci ba Allah madaukakin sarki yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku wannan ya hado kowa da kowa ne matikar kai baka daga cikin waɗancan mutane to an gama nasu umarnin Yahudu da Nasara da makamantansu yanzu wanda di ya zama shi ba ba Yahude ba ba Nasara ba to ga maganar kuma da za ta game ta shigar da shi Allah yace abinda aka saukar muku daga wurin ubangijinku ku bi shi wala tattabi'u min dunihi awliya'a kar ku dauki wasu mutane waɗanda kuke kaunar su waɗanda kuke son su ku koma kuna bin su ku rabu da ainihin dokar Allah a wani wuri Allah yace amlahum shuraka ushra'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah shin waɗannan mutane ko kuwa suna da wasu abokan tarayya ne ga Allah waɗanda suka shar'anta musu wani addini wanda ba Allah ne ya shar'anta ba to musibar farko da ta samu mutane da suke bambance tsakanin addini da ake yi a masallaci da kuma rayuwa ta harkar yau da kullum dan haka da zaran an ce wani yayi shirka sai a dauka ai mas'ala ce da ta shafi cikin masallaci ko kuma ta shafi aqidar shi hatta a cikin harkokinka na mu'amalar kai na yau da kullum kana daukar wata doka sabanin dokar Allah shirka ta shigo cikin aikinka sai kai marmaza ka tuba in ba haka ba in ka mutu to ka saurari ka ji abin da Allah yake cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin Allah yake wa annabi hakika an yi maka wahayi waɗanda suka gabace kama an yi musu wahayi wahayin shine in har ka sake kai shirka duk gaba ɗaya aikinka Allah zai lalata shi aikinka zai lalace kuma zaka zama daga cikin waɗanda suka yi asara a ranar gobe alkiyama wannan lalacewar aiki tare da asara a wani wuri sai Allah ya bayyana mana a cikin alqur'ani yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura aikin da duk kafirai suka aikata sai mu tattaro shi gaba ɗaya suna haɗe yawo suna kwaɗayin ko za su samu alheri a wurin Allah a ranar alkiyama sai Allah ya ce sai mu sheke aikin ya bi iska sannan su kuma sai a ce khuduhu faghulluhu thumma aljahima salluhu ku kama shi ku daure sannan ku hurga shi cikin wuta shi yasa duk sa'an da kake aikata wani aiki sai ka duba shin akwai umarnin Allah a ciki akwai yarjewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanya ingantacciya ka ci gaba da yi in babu ko wane ne ku yi baran-baran da shi akan wannan fara tun daga kan shehinka ko malaminka ko mahaifinka ko dagacin garinku ko gwamnatin kasarku ko wane ne in ko ba haka ba to Allah yana tuhumarka da cewa amlahum shuraka ushra'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah shin suna da wasu abokan tarayya Allah ne waɗanda suke shar'anta musu hanyar rayuwa wadda wannan ainihin hanyar rayuwa ba Allah ne ya tsara musu ba ka tattali wannan amsa zaka iya bayar da ita a ranar alkiyama kana da wani wanda yake kafa maka doka sabanin dokar Allah dan haka jama'a su tabbatar banda wa'azi da muka zo zami anan har bayyanar da bara'ar mu yau sai mun tabbatar da dama tuni mun barranta amma bayyanar da bara'an mu karara ko kowa ya sani sai mun barrantar da mun bayyana da bara'an mu karara kowa ya ji mai mulki ne kai ko wakilin mai mulki akan tsarin dukkan ake bi gaba ɗaya duk wani tsari dama mun ainihin wato yadda da cewa ya zama mana bala'i ne da jaraba yake fusgan mu dan haka mune muna tirjewa mune muna yanke ƙarfin igiyoyin da yake jan mu fitowa mu bayyana karara ba za mu ci gaba da jawuwan ma a tirje ba to wannan na daga cikin abin da zamu tabbatar a yau insha Allah don haka wakilan gwamnati da suka halarto kowanne ya karkade kasar din shi da kyau abinda ba ku taba tsammanin za ku ji daga gare mu ba ƴan shi'a da kuke jin tsoro to muna tabbatar muku da cewa abinda ke tsoratar da ku game da ƴan shi'a to mu kuma ƴan shi'an su kansu tsoron mu suke yi da tsoron Allah saboda haka yadda kuke tsoron ƴan shi'ar to tsoron da kuke wa ƴan shi'a ya ninka tsoron da kuke mana 100%. Kun daina samun yadda kuke so a zariya har kiyama ta tashi duk inda kuka ce hagu to zamu ce ba. Karara zamu fito sarkin gargajiya ne koko chairman gwamna ne dagaci hakimi mai anguwa duk inda kuka ce eh zamu hauduro mu ce mutane a karkubi tun daga haraji har komai a yau albani zai dauki haraji ba wanda zai sake biyan haraji ba ku sake samun yadda kuke so insha Allah Allah ya shirye da mu to wannan na daga cikin ainihin shimfidar da muke so ka fahimta ya kai dan uwa musulmi bayan nan abin mamaki a cewa mutum za a bi shari'ar Allah shi kuma sai kaga yana karkatuwa zuwa ga wata doka wadda ba shari'ar Allah ba wannan abu yafi komai ban mamaki tare da cewa yana riya shi musulmi ne anan ne Allah yake cewa alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida Allah yace baka ga mutanen da suke riya cewa wai sun yadda da kai da abin da aka saukar maka ba sun yadda da abin da aka saukar kafin zuwan ka amma suna kokarin su kai hukunci zuwa ga tagutu menene tagutu tagutu shine duk abin da ya karkatar da kai daga bin Allah gwamnatin tarayya ce ko ta jiha gwamnatin karamar hukuma ce ko sarkin gargajiya mai anguwar anguwar ku ne ko ku ƴan sanda ne wannan wanda ya karkatar da kai daga bin dokar Allah shehin ka ne ko mahaifinka ka tabbatar da wannan ƴan shi'a sun zo sun cuci jama'a sun takaitawa mutane ma'anar tagutu akan gwamnati don haka sai ka ga mutun yana durƙusa yana gaida uban shi amma zai yi nadi ya tafiye ne wa sarkin garin su ihu a gaba cewa wai ya barranta daga gare shi sarkin tagutu ne uban ka can da ka baro a baya ka durƙusa mishi shi ma tagutu ne ka san wannan wanda duk ka durƙusawa in ba Allah ba ya zama tagutu matukar ya yadda da wannan abu kai kuma da kai haka ka zama mabi tagutu don haka babu bambanci tsakanin wancan da ya sallama wa dokar gwamnatin tarayya da wancan wanda ainihin yake durƙusawa ya gaida baban shi ko surikin shi dukkanin su mushrikai ne zunzurutun mushrikai babu bambanci a wurin Allah ka tabbatar da wannan don kar a yaudare ka a ce ai wanda yayi wa gwamnati bara'a shi yayi bara'a amma kuma nan ya tashi fitowa ya durƙusa ya gaida uban shi anan yayi shirka a can kuma ya tafi bara'a ma'ana bayan da ya gama wanka da soso da sabulu ya shafa mai sai kuma ya sufa cikin shadda sai ya fito sannan ya sa kayan shi Allah ya kiyaye saboda haka ka san wannan Allah madaukakin sarki yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum kafin nan waccan aya karashin ta Allah yake cewa wa qad umiru an yakfuru bihi tare da cewa an umarci mutane su kafirce wa tagutu su yi wa tagutu tawaye duk abin da yake tagutu ne ayi mishi tawaye to mas'alar da ta faru a Najeriya sai mutane suka kasafta addini kowa ya dauki bangare guda waɗannan sai suka dauki da an ce tagutu shikenan gwamnati waɗannan kuma da kaji suna magana shirka to ƴan dariƙa to kaga duk wannan gaba ɗaya ban kaura ce duk wanda ya shirka ko shugaban kungiyar ka ne sunan shi mushriki dan haka addinin musulunci bai yadda ka nuna wa wani wala'i ka nuna wa wani kauna ko soyayya ko biyayya tare da cewa yana janka akan abin da ba Allah madaukakin sarki zo da shi ko manzon Allah ba. Wajibi ne ko wane ne ka kafirce mishi, ma'ana kafircewa kai mishi tawaye ka fito kiri da muzu gurgudan yadda Annabi Ibrahim yayi, banda tawayen sai da ya rusa gumaka ya rugurguza su da aka matsa mishi kuma ya gudun hijira ya bar garin. To dan haka a shirye muke, dama mun bayyana da bara'an mu karara, kuma ba ma tare da duk abin da gwamnati take tare da shi tuni. Allah ya san wannan, bamu taba cewa wani ya fito ya saka ƙuri'a ba ko ƙwaya daya, bamu taba cewa wani ya goyi bayan tsari da ake tafiya akai na soja ko na kaza ba, sai dai mun zauna muna karantar da jama'a ne har zuwa ran da Allah zai kawo mu wannan ranar. To Allah ya kawo mu wannan ce ranar da za a fito karara, amma ba wai dama can bamu taba fitowa mun faɗa ba, dama muna nan akan wannan, sai dai a fito a tare jama'a. To wannan ce rana ta farko, don haka duk sanda kuka ji masallacin mu na as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, to sai ku to akwai jawabi kenan, akwai wata bara'a ta musamman kenan akan wato sabuwar doka da gwamnati ta fito da ita. Sai mu tara ku a nan markazu salafiya ne ko a muciya ne aljami'us salafi, mu ce abin nan da gwamnatin jihar Kaduna ta ce, ko karamar hukumar Zariya ko ta Sabon Gari, abin da gwamnatin tarayya ta ce, ba gargajiyan Zariya din nan da yace kaza to ƙarya ne, ba mu yadda ba, kuma kada kowa ya bi me wannan maganar. Shi ne Muhammad Awwal Adam, ba wani ne ke magana ba, ni ne da kaina nake magana. Ku ji ku dauka a cassette video da audio, ko a ina ne a shirye muke, za mu ci gaba da bugawa da ku kamar yadda muke bugawa da ƴan Shi'a. Yadda muka ga bayan Shi'a a Zariya, manyan malamai daga cikin malaman sunna suka buga suka ga bayan ɗariƙa, to mu kuma mun tafa ku a gaba. Duk abin da kuke tunani yadda zamu buga da ƴan Zamba, ƴan Shi'a, to haka zamu buga da kuma tsawage tun daga sarakunan ku na gargajiya har masu kaki. Farar hula ce ko bakan hula? Allah ya shiryar da mu. Ba za mu sallama wata shari'a tana aiki ana fitowa ana bayyana ta saboda kuke rike da makamai. Innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya, kadai abin da za ku iya cirewa shine ne rayuwar nan ta duniya. Kuna da wuta? Ba ku da ita. Kuna da aljanna? To abubuwan da kawai baina ha zaininu dandinu kama ya qulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tsakanin waɗannan ne kawai muke kai da komowa. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo mishi ƙara, ai ga wani sahabi yana kaza yana kaza a cikin ainihin sallah, Mu'az dan Jabal kenan, yana karanta Fatiha ya karanta suratul baqara a cikin sallar isha, mutane har suna gudu daga masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa Mu'az fada, yace me ya hana ka rinka karanta wash-shamsi da suwar duha da makamantansu? Shikenan sai manzo Allah ya juya wurin saurayi da ya kawo ƙara, ya kai wannan dana menene kai kuma kake karanta a sallarka? Yace ni suratul Fatiha din nan ita kadai nake, sai in roki Allah ya saka na aljanna, in roke shi kuma kada ya saka na a wuta. Amma wannan gunguni kai da Mu'az da kuke, ban san shi ba, ban iya shi ba. Suratul Fatiha kenan shi, ai sura kenan banda Fatiha shi bai iya ba, sai kira abin addandana gunguni da gurnani da annaji Ali, ban iya wannan ba. Shine zai manzo Allah yace baina hazaini aw baina humanu dandinu, tsakanin waɗannan guda biyun mu ma duk kai da komowa. Suran nan da kaji muna karantawa doguwa ce, gajeruwa ce, matsakaiciya ce, aljannar muke nema kuma wutan muke roƙon Allah ya tsare mu. Saboda haka waɗannan kawai su ne abubuwan da suke tsakanin mu, muna neman yaya zamu mu kai ga shiga aljanna, ta wace hanya zamu bi mu kauce wuta. To Allah madaukakin sarki cikin tsarin shi ya tsara babu wanda zai shiga aljanna sai ya kafirce wa dagutu. Jama'ar musulmi ku sani da cewa dokar da ake bi a Najeriya, dokar da ake bi a jihar Kaduna, tafarkin da ake bi a ainihin Zariyan nan, tun daga tafarkin mulkin siyasa ko na soja ko sarautar gargajiya, maguzanci ce ba za ka zama musulmi mumini a nan duniya ba sai ka kafirce masu. A ranar gobe alkiyama ba za ka samu Allah ya kalle ka da idan rahama ba sai ka kafirce musu, kayi musu tawaye. In ba haka ba, wallahi tallahi ka shiga uku sun zama abokan tarayyar Allah game da kafa maka shari'ar addini. A can ne wannan tambayar da Allah yake, amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, shin suna da abokan tarayya Allah ne dake shar'anta musu wasu dokoki banda Allah? Ka shirye ba ka iya amsa wannan tambayar? To in baka shirya ba kana da sauran lokaci sai ka ainihin fito mu hadu ai bara'a. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To wannan
a takeice kenan ya jama'ar musulmi idan ainihin muka koma ta wani wurin sai mu dubi ita shari'ar musulunci din nan da ake magana wato abace wanda yake Allah madaukakin sarki da ya shar'anta wasu mutane sai suka koma suka damfari mabiyansu suka boye shari'ar Allah sai suka tsara wasu abubuwa daban sai suka kiraye waɗannan abubuwan shari'a kuma suka lazimta wa mutane su bi anan ne sai Allah yake cewa fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun Allah yace tsananin azaba ko kuma gwalalan azaba ya tabbata ga mutanen da ke rubuta littafi da hannayensu su yi wa Allah ƙarya kuma su ce wannan daga wurin Allah yake ba dan komai ba dan su samu ƴan kuɗi waɗanda suke kaɗan ne Allah yake azaba ta tabbata ga waɗannan mutane sakamakon abin da suke rubutawa kuma azaba ta tabbata gare su sakamakon neman kuɗi da suke yi ta hanyar yi wa Allah ƙarya wani wuri Allah yake yuharrifunal kalima an mawadhi'i suna canza maganar Allah daga yadda take ma'ana duk sanda aka ce Allah ya saukar da doka idan wani yazo yace zai bi dokar Allah daga baya sai da ya gama gina maka kanshi a cikin zuciyar a cikin zuciyarka sannan sai yazo ya ne maka dabara wajen ya canza maka magana Allah daga yadda take to ka tabbatar da cewa shi dai kam tun daga kanshi Allah ya ne mishi alƙawari da azaba Allah yana ƙara mishi narkon alƙawari da sakamakon abin da yake ci din nan cewa haramun ne to shikenan kai din ma in ka bi shi ashe ka halaka kamar yadda shi da ya kirkiro halakar ka bi shi ya halaka to kai ma ka halaka don haka shari'a akwai shari'a al-mu'awwal shari'a ce amma an yi ta'awilin ta an karkatar da ita an juya ma'anarta an ba ta ainihin wato wata ma'ana daban an dauki ainihin abubuwan da ba shari'ar musulunci ba an kawo an kakaba mata wannan yana daga cikin ainihin bala'o'in da suka samu al'umma sannan akwai kuma shari'a wadda take al-mubaddal asalinta an cire ta Allah din dungurungum an kawo wata an ajiye a madadinta to wannan abu dukkanin su ya kamata jama'a su lura yanzu da aka zo aka ce shari'a shari'a jama'a sai sun lura da kyau idan ba haka ba za a iya zuwa a ce shari'a din kamar yadda zazzaki ya faɗi shari'a din nan tun zuwa 77-78 yanzu kuma ya zo yana ƙoƙarin ya canza ya kawo wani abu wajibi ne yanzu din ma sai mutane sun lura shari'a 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 to mu tabbatar da cewa shari'an nan fa ba a isa a buɗe alƙur'ani a ce za a yi wani taro na manyan malamai za a tsara constitution wallahi in aka yi haka wajibi ne a fito a yi waɗannan malamai tawaye ƙur'anin nan matanin shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi za a ajiye duk sanda matsala ta faru sai dai a buɗe kai tsaye a ga menene Allah yake menene manzon Allah yake amma ka a ce a duba doka ta ɗaya shafi na kaza sakin layi na kaza wanda ya kaza za a yi kaza a'a Allah madaukakin sarki bai yadda da wannan ba wannan tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai zo da shi ba bai amince mishi ba kai al'amari ya kai manyan malaman fiqh irin su al-Imam Malik da Imam Ahmad suka ce littattafan fiqh ma da ake rubutawa ana kiran su littattafan shari'a ba tare da an kawo Allah ya ce annabi ya ce ba makaruhi ne a rubuta su wato littafi ko na fiqh ne za a yi magana sai dai ana magana tare da cewa Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce in ba haka ba kuma an aikata abin da yake abin kyama ne balle a ce za a zo a ce shari'a sai kuma a ce ai za a yi wani taro na manyan malamai wanda za a fitar da abubuwan da za a tsara to wajibi ne mutane su fito su ce ba su yadda ba domin daga nan ne za a samu ash-shari'atul mubaddala shari'a wadda aka musanya ta da shari'ar Allah ko kuma a samu ash-shari'atul muawwala shari'ar da aka yi ta'awilin ta asali Allah ya ce kaza amma sai a murde ma'anar abin sai a haru wani abu daban saboda wata manufa ko kuma saboda wata fahimta wadda ake son a kai mutane gare ta shi yasa mutane su gane wannan to shari'ar da Allah ya yarda da ita ita ce ash-shar'ul munazzal shari'ar da Allah ya saukar da ita ita kuwa ba wani abu bace ita ce al-kitabu was-sunna
littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wattiba'uhu wajibun, bin wannan wajibi ne, tilas ne, wa man kharaja anhu uqiba, wanda duk ya fita daga tafarkin shari'ar da aka kafa Qur'ani da sunna sai an yi mishi uquba, wa yadkhulu fihi usuluddin wa furu'uhu, anan har aqida ta shigo, har furu'a ta shigo. Shi yasa in kuka ce za ku yi shari'ar musulunci, ba wai zuwa za ku yi ku ɗauko mana aqida ash'ariyawa al-wujud wal qidam wal baqa ku kawo mana ba, shari'a za ku kawo mana doran abin da Al-Qur'ani yace game da aqida. In aka ce za a yi, ba zuwa za ku yi ku ce za ku yi mana tabannin mazhabin malikiya ba, a ce kotuna za su rinka aiki da risala ko da iziya, wallahi in kuka yi haka kun tafka kuskure, mummunan kuskure. Al-Qur'ani za a aiki da shi abin da yace da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In yaso sai a dubi mecece fahimtar annabi da sahabban shi akan wannan Al-Qur'ani da sunna din. Don haka shari'ar musulunci sai an tabo abin da ya shafi aqida, sai an taba furu'a. To na daga ciki ɗan shi'a saboda suna da muguwar aqida dole ne su gaba da shari'ar musulunci. Domin in tazo dole sai ta bincike su game da aqidoji. Suna da mummunan mazhabi a wajen furu'a, a wajen fiqhu, suna saba wa nassin Al-Qur'ani kai tsaye da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Misali a zamunna irin waɗannan, Khumaini ya ce sallar Juma'a ba wajibi bace. In ka so zaka iya Juma'a, in ka so zaka iya Azhar. Me yasa yace? Saboda Mahdi bai bayyana ba. In Mahdi bai bayyana ba kuwa sallar Juma'a ba wajibi bace. Yace kai koda kai Juma'ar ma a matsayin kana ganin ta wajiba ce, abin da yafi zaman lafiya gare ka shine ka je ka sake yin Azhar bayan ta, wannan yafi zama lafiya gare ka. An jima ka dan insha Allah, in ka bi mu a hankali zamu zo maka da kyawawan misalai ainihin akan haka da iznin Allah. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sannan wasiyasatul umara, ka sani da cewa ita shari'ar Allah din za ta magana hadda ainihin siyasa ta shugabanni, sarautar gargajiya, ba wai nadi sarki zai kinkima a je a gaishe shi yake amsa sallama ba ma saboda girman kai, sai ya cire wannan amawalin, duk wanda yazo ya mishi sallama ya amsa sallama su yi gaisuwa, gaisuwa irin ta addinin musulunci. Amma girman kai ya kai wa sarakunan nan, mutum faduwa zai ga gaban su ya musu sujuda, sujudar da wani ma ko Allah bai wa irin ta, amma ba zai amsa ba saboda girman kai. Sai dai sarkin fadi da sauran mabiya su ce sarki ya gaishe ka, wani irin girman kai kenan. Don haka shari'ar musulunci sai ta tabo hadda siyasatul umara, yaya tsarin gwamnoni yake, yaya tsarin sarakuna yake, dagatai da hakimai da makamantansu yaya ne ainihin duk tsarin waɗannan abubuwan yake. Duk baki ɗaya sai shari'ar musulunci ta taba. Kar ka taba tunanin wai an kafa shari'ar musulunci mai anguwar anguwar ku za a bar shi kamar yadda yake dinnan, yana ta cin zali, yana cutar mutane. A'a, sai an tsara yaya al'amari yake a shar'ance. Sayyidina Umar, Allah ya kara mishi yarda, ya shigo gidan shi sai ya ga matar shi Atika da Daduma, sabuwar Daduma, yana khalifa na musulunci, yana khalifan musulmi. Sai yake ainihin tambaya ta, ina kika samu wannan Daduma? Sai ta ce, ai gwamnan ka Abu Musa al-Ash'ari shi ya kawo mini tsaraba lokacin da zai dawo gida. Abu Musa al-Ash'ari yana zaune a Madina, aka nada shi gwamna ya tafi kasar Sham. Da ya tashi dawowa shine irin abin da ake din nan, gwamna ya kawo tsaraba ga matan shugaban kasa, ko kawo ga shugaban kasa, ko kaga da sallah gwamnoni suna kai wa shugaban kasa ragunan sallah, ko da azumi ana kai shugaban kasa geron kunu da sauransu. Shine yazo da matar Umar, wannan ainihin wato Daduma. Umar ya ce, Abu Musa ya kawo miki wannan? Me ya haɗa ki da shi? Ta ce, a tsaraba ce ya kawo mini. Sai ya kira sahabbai ya ce, ku je ku kama mini Abu Musa, ku daka shi tukuna kan ku zo da shi. Ya ce, at'ibuhu, ku gajiyar da shi, ya galabaita tukuna. Gwamna, ba wai tsohon gwamna ba, gwamna. Aka je aka kamo shi, bayan an galabaitar da shi, ana zuwa aka aje shi gaban Umar, ya ce, ku ƙara daka shi. Yace, ranka ya dade, a dan saurare ni in bada hamzari, ka ai mun gaggawa. Yace, me uzurinka? Me ya hada ka da matata zaka kawo mata da Duma? Ya dauki da Duma ya maka mata a fuska, ya maka mishi a fuska, ya kore shi gwamna guda. To mu dubi yanzu yadda suke fataka da dukiyar jama'a. Mutum nawa ne yau za su kwana da yunwa? amma sarautar garinku abinci yana nan, anguwa nawa ce ake kwana da duhu, masarautar garinku tana nan da haske, a ina aka samu wannan generator? Na talakawa ne aka ɗauke, ko kuwa sarki ne daga aljihun shi? In daga aljihun shi ne, sarautar kanshi yake yi, ko kuwa yana sarautar jama'a ne? Idan sarautar jama'a yake, jama'a su ga haske tukuna, sannan ya ga haske. Idan kuwa yana sarautar kanshi ne, babu buƙatar a ce sarki kaza, sai a rabu da shi sarautar kanka in ka ne, ai ba a gaya wa kowa. To dan haka mutane su san wannan. Wa wulatil mal, sa'annan haka abin da ya shafi harkokin dukiya, sai shari'ar musulunci ta yi magana akan wannan. Ba barin su za a yi su da ƴaƴansu suna ta kwashe dukiyar ƙasa, suna kaiwa suna taskancewa ba. Wa hukumul hukam, da kuma hukunce-hukuncen da masu shari'a da masu dokoki za su yi ta lura da su. Wa laysa li ahadin min al-awwalina wal akhirina khurujun an ta'ati Allahi wa rasulihi, ba zai yiwu a ce wani kowane ne tun daga na farko har na ƙarshe ba, sarki ne ko dagaci ko wani talaka, ya fita daga yi wa Allah da'a ƙarƙashin wannan tsari. Wa laysa li ahadin tarku qawli Allahi wa qawli wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallama li ahadin ka'inan man kana, in aka ce shari'ar musulunci ake bi, bai halatta a ce wa wani Allah ya ce ko annabi ya ce ba, ya bar ainihin wannan magana saboda magana wani ko tawaye. In aka ce Allah ya ce, annabi ya ce, ko da wani ya ce kaza, bai halatta ma ka ruwaito maganar shi ba, balle ka hikaito ta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To wannan a taƙaice shine taƙaitaccen bayani dangane da yaya ne tsarin shari'ar musulunci din take. Shi yasa in ana cewa shari'ar musulunci ka lura, ba cewa za a an kafa shari'ar musulunci, sarki wani yayi laifi ba za ta hukunta shi, alƙali wani yayi laifi ba za ta hukunta shi ba, malam wani yayi laifi ba za ta hukunta shi ba, duk wanda yayi laifi sai shari'ar musulunci ta hukunta shi. Ka tabbatar da wannan, ba wai shari'a bace kawai da ake ta kirari da baka ayi kabbara ayi shari'ar musulunci ta zo, a'a, shari'a ce wadda za ta game kowa, sai an yi adalci a tsarin rayuwa, sai an fitar wa da mai haƙƙi haƙƙin shi. Kamar yadda Sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda, yace ku je duk inda wani kwatami yake ku gyara shi, ku kafa gada a wurin, kar a dora wa wani jaki ko alfadari mangala da kaya, yayi tsalle zai ƙetara, in babu gada a wurin ya afka ciki, Umar ya shiga uku gobe kiyama. Jaki kenan ko alfadari, an kula da haƙƙin shi, an yi mishi adalci, balle kafar mutum, balle kafar mota. Kai in banda da aka kafa wata kungiya ta PTF, yaushe ne mota ta fara jin cewa akwai kyakkyawar kwalta a ƙasar nan? To amma babu kuɗin ne? To irin wannan duk sai an ruguje wannan tsarin gaba ɗaya, wanda duk ya ci sai ya amayar, ba wai za a ce wai to shikenan kura ta tsira da na bakinta ba, a'a, ba za a ce al-islamu yajibbu ma qablahu ba, ba a irin nan bane. In ka sha giya shekara 30 yanzu ka musulunta, sai a ce al-islamu yajibbu ma qablahu. Amma ka saci kuɗin mutane shekara 30 sai ka amayo su, ajilan aw ajilan, ko a lahira ko a nan duniya. Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da alheri. To sa'annan ka sani da cewa shari'ar musulunci bata yadda da karkasuwar shari'a ba, a ce nan ana bin doka iri kaza, nan ana bin doka iri kaza. Shi yasa fara tabbatar da shari'ar musulunci da wasu bayin Allah suka yi azamfara, yanzu ya tirsasa kenan duk ƙasar, dole ne musulmi su fito su tawaye cewa lallai sai shari'ar nan, in kuma ba haka ba to jinin mu ya kafe. Don haka dangin mu dake jihar Kaduna, to sai a san cewa aiki ne ja, waɗanda ke jihar Sokoto, waɗanda ke Kebbi, waɗanda ke Yobe, waɗanda ke Maiduguri, waɗanda ke kowace jiha, ba zai yiwu Allah ba zai yarda wani wurin ana shari'ar Allah, wani wurin kuma a ce wai wata shari'ar, Allah bai yarda da wannan ainihin ta'addudu shara'i, Allah bai yarda da wannan ba. Dole ne abi shari'a ɗaya, domin masdarin guda ɗaya ne. In ka tafi Borno, me suke cewa suna bi? Musulunci. In ka tafi Sokoto, me suke cewa suna bi? Musulunci. In ka je Kano, me suke bi? Musulunci. Inna ad-dina inda Allahi al-islam wa kadhalika ash-shari'a, yadda addini ɗaya ne a wurin Allah, to haka shari'ar ma. Kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, wanda duk ya kama wata hanya wadda ba musulunci ba, da dai Allah madaukakin sarki ba zai karba daga gare shi ba. To kasancewa haka, wanda duk ya kama wata shari'a wadda ba ta Allah madaukakin sarki ba, Allah ba zai taba karban wannan ainihin tafarki da yabi ba. Mun je Katsina muna lacca akan jihadi da matakan shi, sai suka yi tambaya wai yanzu sai ai hijira kenan a koma jihar Zamfara. Nace saboda ne Katsina ta gagare mu ne, ai za a iya gogormaya a karbe ta a kafa shari'ar Allah? Kaduna ai ba gagara ce ba. Za a iya gogormaya a karbe ta a tabbatar da shari'ar Allah, a batta a bawa azzalimai, a batta a bawa kafirai, a barwa fasikai, macuta, mashaya giya da taba, masu neman ƴan mata? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Dan haka gudu wai a bar jiha kaza saboda ba a shari'a, a koma a tare a jiha kaza, wannan lokaci bai yi ba tukuna. Lokaci bai yi ba tukuna sai an fafata, an rasa yadda za a yi, ƙarfi ya ƙare, sannan ake gudun hijira. Gudun kuma an je ba zama ake dafa'an ba, zuwa ake ayo shiryayya daga nesa ko daga kusa, a zo a kifar da wannan azzaluma a shigo garin cikin aminci. Haka Allah madaukakin sarki yace. Eh, haka yace, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna. Haka Bilqisa ta faɗi ainihin kamar yadda Allah ya bada labari. Ai sarakunan nan su Sulaiman in har suka shigo garin nan, sai sun yi kace-kace daga garin. Duk wani azzalimi mai girma sai sun fitar da shi a cikin kaskanci, sun karbi sarautar garin kenan. Wannan shine aikin da ke kan mutane. Don haka jama'a, wallahi wajibi ne sai ka bada jininka ka tabbatar da wannan, sai ka bada dukiyarka, sai ka bada ranka, sai ka bada rayuwarka, sai ka bayar da komai naka, kasuwancinka da komai, sai ka tattara ka bayar da shi akan komai ya kare. Amma shari'ar Allah ta tabbata, in ma gogormaya ce za a yi buga in buga, ko kuwa wani irin ɗauki ba daɗi ne za a yi, tawaye ne za a fito ana zanga-zanga kwararo-kwararo, lallai ne a tabbatar da cewa babu yadda za a yi sai an kafa shari'ar Allah. Kuma shari'ar ba a yi wa Allah yaudara ba, ko a ce za a yi wa Allah wayo, to tunda dai shari'a kuke so shi kenan za a yi shari'a, a ambaci sunan shari'a da baka, amma a aikace kuma ya zan ba shari'ar ake ba. Jama'ar musulmi ku tabbatar da cewa shari'ar musulunci ka'ida ita ce in baka yi ka ba mu yi wuri, dole ne sai an yi ta yadda Allah yake so. Allah ya tabbata mana da alheri. To bayan wannan, Allah madaukakin sarki ya shafe dukkanin shari'o'i da suka gabata da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wannan ba abin mamaki bane, kuma ba abin a aibanta bane, domin Allah shi ya saukar da shari'o'in da suka gabata. Allah shi ne ya saukar da wannan shari'ar. In Allah ya shafe wanda yake so daga ciki, yayi daidai, kamar yadda Allah yake cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah madaukakin sarki yace babu wata aya da zamu share sai ko kuma mu mantar da kai ita, sai mun zo da wadda ta fita alheri, ko kuma wadda take daidai da ita wajen hukunci ko wajen falala. Allah ya ce baka san cewa Allah yana da iko akan komai ba? Mulkin sammai da ƙasa na Allah ne, wato Allah zai iya shafe sama da ƙasa ya zo da wata. To haka Allah zai iya shafe wata aya a Qur'ani ya zo da wata. To haka kuma Allah madaukakin sarki zai iya ya shafe waccan shari'o'i da ya saukar da shari'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. Don haka al-Imam ainihin at-Tirmidhi ya rawaito hadisi, wata rana Sayyidina Umar ya ga At-Taura ya zo nuna Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya manzon Allah, wannan wato al-Imam al-Hakim shi ya rawaito hadisi, yace ya manzon Allah, wannan takarda falle ne daga cikin At-Taura, na ga dokar da ke ciki ta yi daidai da wadda ke cikin littafin mu. Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hankalin shi ya tashi ya ce wallahi ko Musa ke da rai bai halatta ya bi wannan At-Taurat da aka saukan mishi ba, sai dai ya bi ni. Daga cikin annabawa ni ne rabonku, sai ku haƙura da ni. Daga cikin al'umma baki ɗaya ku ne rabona, sai in haƙura da ku. Don haka bai halatta a bi wata doka daga cikin kowaɗanne irin dokoki da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba, sai dai dokar Allah kaɗai wadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ita. Sa'annan ka sani da cewa ita ainihin wato shari'a ta musulunci shari'a ce wadda yake babu ainihin shakka akan cewa duk da ta shafe wasu shari'o'i da suka gabace ta, amma a wasu wurare kaɗan sukan haɗu, a wasu wurare kuma da dama sukan saba. Na daga cikin wuraren da sukan haɗu akan ainihin masdaruha, shari'ar musulunci da ake magana ta hadu da shari'o'in da suka gabata akan masdari. Daga ina ne ita shari'ar da muke bi wadda Allah ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, daga ina ne take? Daga wurin Allah madaukakin sarki. To haka sauran shari'o'i da suka gabata na annabawa su ma duk baki ɗaya daga wurin Allah suke, kaga sun hadu anan. Sannan sai kuma maqsudi, manufar wannan shari'a ta musulunci ita ce tabbatar da bauta ga Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Babu wanda ya isa ya ce halal ko haram sai da cewar Allah, sai da cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To haka shari'o'in da suka gabata. Don haka Allah yake cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Hakika mun aiko muku da manzo wanda wannan manzo mai sheda ne akan ku, kamar yadda muka aiko wa da Muhammad fir'auna manzo. Amma sai shi fir'auna ya saba wa nashi manzan, da ya saba wa nashi manzan, fa akhadnahu akhdan wa bila, sai Allah yace muka kama shi kamawa wadda take ainihin mai tsanani. Anan duk wanda ainihin wato ya saba wa Allah ko ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mabiya wannan ko wadancan shari'o'i, to ya tabbatar da cewa bai tabbatar da manufar ba, wadda manufar ita ce bin Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Sa'annan akwai wasu wurare waɗanda a dunkule shari'ar musulunci tana haɗuwa da sauran shari'o'in da suka gabata. Waɗannan wurare shine dangane da ainihin haƙoƙi waɗanda shari'a take kula da su na yau da kullum. To waɗannan haƙoƙi a takaice sun kasu kashi uku. Akwai haƙoƙin Allah madaukakin sarki waɗanda ya ɗora akan bayi su tabbatar mishi, waɗannan haƙoƙi kuwa su ne su bauta wa Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Dukkanin shari'o'i sun haɗu da shari'ar musulunci akan wannan. Sannan abu na biyu shine haƙoƙin da suka shafi rayuka na ainihin kula da rayuka na ɗan adam. Shari'ar musulunci tana kula da mutunci da haƙoƙin rayukan ɗan adam, kamar yadda shari'ar musulunci take, kamar yadda shari'o'in da suka gabata su ma suke kula da waɗannan abubuwan. Sannan sai kuma haƙoƙi na bayi. Bayin Allah shari'ar musulunci tana kula da haƙoƙin ta ga cewa ta tabbatar da su akan wajen su ci gaba da bauta mata ba tare da tsangwama ba, ba tare da an fitine su ba. Sauran shari'o'i ma suna da wannan. Don haka gaji Annabi Musa yake cewa fir'auna an addu ilayya ibadallah, ka saki bayin Allah su taho gare ni mu bauta wa Allah. Wato ashe shari'ar musulunci da sauran shari'o'in da suka gabata suna kula da haƙoƙin bayin Allah akan abbasu su sakata su wala wajen su bi Allah shi kadai ba tare da wani ya tsangwame su ba, wannan nan kuwa kowane ne. Don haka shari'ar musulunci ta halatta idan wani zai kawo ta'addanci akan tsarin da Allah yake so a bauta mishi, in yaki gudanuwa saboda wani yana kawo ta'addanci yana kawo cikas, shari'ar musulunci ta halattar da a kashe shi, ta halattar da a tozartar da shi, ta halattar da a dargaza rayuwar shi dan dai a ci gaba da samun ibada kai tsaye ba tare da samun matsala ba. Allah ya shiryar da mu. Sannan abu na hudu daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci take kula da su shine abubuwan da ke karkashin bayan Allah, waɗanda suke karkashin tasarrufin su. ƴaƴanka da matanka, in malami ne kai da ɗalibanka, in rayuwa ce ka tasa ta yau da kullun, irin dabbobi da makamantansu, shari'ar musulunci tana kula da haƙoƙin waɗannan gaba ɗaya. Shi yasa muka ga sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda, da ya tashi zai tafi wani rangadi zuwa ainihin ƙasar Sham, ya zan jaki ne za su yi tafiya da shi. Wannan jaki da za su yi tafiya da shi guda ɗaya ne, shi ne official kaɗin, shi kenan suke da shi, ba su da wani in ba wannan ba. To a ƙarƙashin haka da ya zan, sai Umar ya ce to da shi da yaron shi sai su raba tafiyar ta zama zango-zango. Zango na farko Umar ya hau, daga wannan hawa da ya yi sai ainihin ya sauka, yaron shi sai ya hau. Idan suka yi tafiya zuwa zango na kaza, shi yaron sai ya sauka. Idan yaron ya sauka, sai a kora jakin shi kuma ya tafi har zuwa zango kaza yadda zai huta. Kaga an kula da haƙƙin shi. Na farko dai su biyu ba su hau jakin nan ba saboda za su turmushe shi, sun yi mishi yawa. Ba kuma zai yiwu a ce a kora jakin gaba ɗaya tafiyar, to me amfanin shi? Tutun da haka ne, ɗaya ya hau, ɗaya ya kora. In ɗaya ya hau, sai ɗaya ya sake korawa. Sannan tunda dukkansu sun hau, to kowa ya taka ƙafar shi, jakin kuma shi ma ya huta. to sai zama zango na ƙarshe da za a shiga Baitul Maqdisi sayyidina Umar shine ainihin yake da tafiya ai shine yake da tafiya a ƙasa yaran shi shi malam dan zauna ne yaran shi shine yake da ainihin ya hau wannan jaki yaran yace ya amiral mu'minina na yafe akan ka hau jakin don Allah mu shiga garin ya zanni nake kora yace a tunda haƙƙinka ne kai ne zaka hau ni in kora yace ai haƙƙina ne amma na yafe amma Umar ya ki yadda ya karbi wannan abu to kaga anan an kula da haƙƙin mutum an kula da haƙƙin dabba to shari'ar musulunci tana kula da waɗannan abubuwan yayin da musulmi suka zan kasashen turawa irin Ingila da Faransa da Jamus da Portugal da makamantansu sun ci su da yaki duk sun rugurguza haƙoƙi irin waɗannan sai suka tafi suke raya wasu daga ciki a kasashen su sai kaga a kasashen su akwai ma'aikatan kula da dabbobi akwai ma'aikatan kula da kaza akwai ma'aikatan kula da kaza sai kaga ana cewa shari'ar musulunci bata zo da kaza ba bata zo da kaza ba bata zo da kaza ba amma dubi a Ingila akwai kaza dubi a kasar Faransa akwai kaza akwai kaza akwai kaza to jama'ar musulmi su sani da cewa babu abin da shari'ar musulunci bata zo da shi ba kuma matukar aka ce za a tabbaka ta tabbakawa ta hakika to duk sai an zo an raya waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to na daga cikin haƙoƙin da za a kula da su na Allah an tabbatar da shari'ar musulunci shine imani da Allah ingantaccen imani da kuma hana shirka don haka in shari'ar musulunci ta kafu wallahi duk wanda ke yin shirka dan dariqa ne shi ko dan izala dan shi'a ne shi kowanne iri sai an hana shi shirka ba wai za a kafa shari'a ne ta dariqa kaza ko shari'a ta kungiya kaza shari'ar musulunci aka ce don haka duk wanda aka samu da shirka ba wai za a ce ai tunda dan kungiya kaza ne ai su kungiyar su ba ta shirka a tunda aka same shi shi da kansa akwai shirka tare da shi sai shari'ar musulunci ta hana shi shirka yanke Allah ba zai yadda ana ƙarye cewa shari'a shi ake bi ba kuma a nemi shi shirka musan wannan don haka shari'a din ba wai cewa aka yi wisuwa ne su kafa shari'a ba shi yasa kullun in ana maganar hadin kan musulmi muna cewa Allah ya saka da alheri Allah kuma ya biya bukata a kai ga hadin kan musulmi amma akan me dan izala yana kan izalar shi da abin da yake daidai da abin da yake kuskure dan dariqa yana kan dariqar shi abin da yake daidai da abin da yake kuskure dan shi'a yana kan shi'a shi da abin da yake daidai da abin da yake kuskure kowanne tarkatarka sai a ce a zo a ainihin hada kai duk wanda ya haka ya zama munafiki sai kowa ya bar abin da yake ba daidai ba a hadu akan abin da yake daidai to sannan ne shari'a za ta yi kowa sai an bincike shi wane eh duk da kana cewa kanka ahlus sunna amma kana bid'a wuri kaza sai ka batta duk da kana cewa kanka muwahhid kana da tauhidi wuri kaza kana shirka sai ka bari dole ne sannan wannan shine matakin hada kai jama'a su san wannan shi yasa muka ga waɗanda suka fito da ƙarya cewa za su hada kai su da kansu da masu waɗanda suka kira su wa'azin suka fara fada tun daga su kansu sai mutum yazo ya ce za a hada kai yana zuwa sai kaga cewa a'a ya zo ne don yayi wa'azi ya soki su wani wai irin hadin kan kenan wane su wane sun bata mishi rai don haka sai ya kira ƴan kungiya kaza ko dariqa kaza ku zo za a yi wa'azin hadin kai sai ya soki waɗancan lalle babu yadda za a yi yanzu a Najeriya babu wani musulmi kwaya daya da yake kallon dukkanin musulmin Najeriya kakaf masu da'awar musulunci cewa ba su da wata illa tare da su babu to ashe ya za a yi kai yanzu idan ni na ce wane da yace kaza a cikin dariqa yayi shirka in ka ji haushi na kaje kana kare ƴan dariqa ai wane yace kuna shirka kaza 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 sai mu ce kai kuma ya akai ku karabu da sazzaki da suke yin shi'a su ma ba suna da'awar musulunci ba suna da'awar musulunci in ku aka ce za a irin wannan hadin gambizar wake da shinkafan ai su ma za a kira su ko to amma aka ce sai an tace fa wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ayi a ware ƴan ta'adda ku ware mabarnata mushrikai to mai tuba ya tuba sannan ya dawo cikin tawagar musulmi in ba haka ba ba zai shiga ba to nan ne zaka ga cewa ashe aikin ja ne amma sai kaje ka samu wani munafiki ya koma gefe guda yace ai su wane ke raba kan musulmi wai shi zai hada kan musulmi ba shi wata uku ka gani da shi da musulmin da ya tattaro ka jin baka ji su a jarida ko a radio ba garin hada kan wasu ya raba kansu ke Allah ya kiyaye to sai an kula da haƙin Allah madaukakin sarki sannan kuma sai ya zan an sallama abinda manzon Allah kadai ya zo da shi duk wanda aka ce mishi ga abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kibi sai shari'ar musulunci ta hukunta shi shi yasa in ba ku manta ba so da dama a wurin karatutukan mu ko azozun mu muna cewa mu fa mun hari shari'a ne duk waɗannan abubuwa da muke karantawa tsarki sallah azumi to wata hanya ce ta muna tafiya ne akan shari'a muke nema to shari'an nan da ake cewa ba wai ana cewa ainihin shari'a ne za a ainihin kafa ta in tazo za ta yi magana ne kawai akan sallah tsarki azumi da makamantan su a'a za a tabbatar da duk abin da yake daidai ne kadai abin da ba daidai ba za a tabbatar da shi ba shi yasa kar ku taba tunanin in mun ce shari'ar musulunci wai mazhabin malikiya zamu bi don haka mu tuntuni ba mu yaudare ku ba mu ba mu ce muku mu malikiya bane don in muka ce muku mu malikiya ne sallah kawai in muka miƙe za ku gane mu ba malikiya bane azumi muna miƙewa zamu azumi za ku gane cewa gaskiya mu ba malikiya bane mun fahimci wannan da kyau ko domin malikiya idan kana azumi idan ka sha wannan azumi da mantuwa ka karya shi shi ne wai wancan ne kawai wancan mun fahimci wannan idan ka sha azumi kana azumi sai ka manta ka ci abinci malikiya suka ce za ka rama amma mu ko muka ce in ka rama ma sai ka tuba in kana azumi ka ci abinci da mantuwa ko ka sha da mantuwa idan ka sake karama kai saban Allah sai ka tuba sai kai istighfari ne take kai me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam al-Hakim suka ruwaito da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda yake yin azumin Ramadan sai ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa Allah ne ya ci da shi Allah ne ya shayar da shi babu ramuwa akan shi babu kafara abinda annabi yace kenan fala qaba alaihi wala kafara babu ramuwa annabi yace babu sai wani malami yace maka akwai ko sai wani malami yace sai ka rama malamin nan in ya bada fata wannan ne kafin ya ga wannan hadisi Allah ya gafarta mishi ane mishi addu'a kamar yadda muke kyautata zato gare su manyan malaman fiqh da so gabata amma yanzu kai ga hadisi sahihi ka gani daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce a'a to ai dai saboda kan mu kawo sabuwar da'awa kan mu kawo fatawa sabuwa ta kawo fitina kar mu kawo kaza mu dai abin da zamu yi a dai rama tunda an ai rama zuciya ta fi natsuwa da kai da malaminka kun zama zunzurutun munafikai ba kwa kaunar manzon Allah ko misqala zarrati dan ta'adda ne idan shari'ar musulunci ta kafu sai ta tsai muku da doka dan haka jama'a su fahimta haƙoƙin da za a kiyaye haƙoƙin Allah da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce maka daga manzon Allah ne bai halatta maka kai raddin wannan abu ba dole ne sai ka raya wannan abu a matsayin shi na mustahabbi yake raya shi a matsayin shi na wajibi yake raya shi sharadi ne ko rukuni ko menene a lallai in dai daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne sai ka raya shi ko kuma abu mafi karanci a ce baka isa kai musun shi ba koda baka da ikon ka aikata shi jama'a mun gane wannan da kyau ko don haka shari'ar musulunci za ta kula da wannan sallamawa abin da yazo daga Allah da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba zai yi ba sai an cusawa mutane kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an cire musu irin soyayyar da aka zuba musu a cikin zukata ta shehunne da malaman su irin son da ake wa Allah domin Allah ce wa wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'mine tsananin soyayyar su to ga Allah take wannan soyayyar ke sai aka samu malamai yan damfara suka dauke ta sai suka dauki soyayya suka saka wa mutane a zuci amma ta su sai kaga mutun yana son malamin shi soyayya da baya wa Allah baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa sayyidina Umar kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wata ne yazo yace ya manzon Allah a duk duniyan nan nafi son ka fiye da kowa sai dai raina manzon Allah yace har yanzu baka yi imani ba ashe Umar ashe har yanzu baka yi imani ba sayyidina Umar ya koma yayi tunani don ba matsala ce da zaka fada da fatan baki ba mu ne ahbabur rasuli muna kaunan manzon Allah yau daren maulidi muna ku cika gari da ƙarya ku shanye wa mutane dukiya ayo muku zobo ayo muku kunin zaki duk ku karya jalin mutane ƙaryar wai kuna kaunar manzon Allah dare daya ba a sake jin tsakanin ku da manzon Allah sai daren ya kewayo daren da kuka yi wa Allah ƙarya ranar da kuka yi wa Allah ƙarya duk wanda yace wai ranar 12 ga watan Rabiul Awwal aka haifi manzon Allah ƙarya yake yi ba shi da isnadi akan haka babu wanda yake da isnadi ingantacce cewa 12 ga watan Rabiul Awwal manzon Allah aka haife shi in kana da shi ka zo nan ka kawo mini yanzu ba sai na tashi ba a zo a zauna a karanta shi ayi takhridin shi a bayyana mana matsayin shi sihhatan wa da'afan wannan ita ce ka'ida. Dan haka ƙarya kuke da kuke cewa an haifi manzon Allah daren 12 sai da ka tambaye mu sai ce ba wa shan faɗa littafi kaza ba, littafi kuwa zai iya rubuta amma ainal isnad al ilmu ma kana fihi qala haddathana, haka imamu Shafi'i yake, sai an ce haddathana waye ya baka malam wani waye, sannan a zo a bincike ku gaba daya. Wannan shi ake kira ilmun rijali, ilimi game da mazajen hadisi. To kuma akwai karancin shi a zamanna tun aru'arin shekaru. Al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi yake cewa wa kad kanu idha uddu qalila fa saru al-yawma a'azz min al-qalil. Ice tun a zamanin da an aka ce za a lissafa malaman hadisi ɗan kadan ne, a yau kuwa sun zama kadan din kadan. Wannan magana yau shekara 800 yake yi. Ba wai malam mai kissa ba ko mai hadisi ko mai tamsiri. Malam ya zo ya faɗa ya tace mana ya inganta, ba kuma ya inganta kawai faɗe zai ba, magana ce da zai faɗa kuma ya kawo dalili a ilmance. Jama'a mun fahimci wannan? To kai da ka ji kawai wani yana ta karanta hadisi, kai malam wani ya san hadisi, what? Malam wani ya san hadisi, wai gaya maka jahili na tazkiya malami. Jahili kai jahili, baka iya ABCD ba, sai ka kai ne vice chancellor na jami'a kaza, zai yiwu? Ai rufin asirinka su baka mai gadi ko masinja sun taimake ka, kace kai ma kana aiki a jami'a. Allah ya kiyaye. Dan haka jama'a su san wannan. Sannan shari'ar musulunci tana kula da tabbatar da ibada ga Allah shi kadai. Waɗannan na daga cikin haƙoƙin da ake kula da su. In aka ce lokacin sallah yi, dole ne ka rufe shagon ka ko kuma ka tashi ka tafi kai sallah, dole ne. Ba yanzu kaga a gaban shagon mutum ana sallah shi kuma yana jin labaran duniya ba, wai akwai wani rahoto da yake so ya ji. Dole ne sai ka ji sallah, dole sai ka yi azumi, dole duk abin da yake shari'ar Allah ne, matukar kai musulmi ne sai ka ji. To wajibi kai ka san wannan. Sa'annan ka sani da cewa akwai wurare da dama waɗanda ainihin shari'ar musulunci ta ainihin wato saba da shari'o'i irin ainihin na magabata, kamar yadda na fara faɗi a ɗazu, kamar azumi. Azumi na daga abubuwan da aka samu ƴan bambance-bambance tsakanin wannan shari'ar tamu da tasu. Kamar yadda annabi yake cewa a cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito shi, tsakanin azuminmu da azumin kiristoci shi ne ainihin cin sahur. Kaga wannan na daga cikin bambance-bambancen. Ashe nasu ba cin sahur. To namu ko saboda tausayawar da Allah yake mana sai aka shar'anta maka cin sahur din, kuma aka nuna maka yin hakan din mustahabbi ne. Waɗannan kaɗan daga cikin wasu bambance-bambance kenan. A taƙaice, bayan da ka ji waɗannan dogayen bayanai, shin mecece asalin manufa ta ita shari'ar musulunci din? A ƙashin gaskiya, kamar yadda na faɗa na sake maimaitawa, manufa ta ita shari'ar musulunci ita ce a tabbatar da ibada ga Allah. To a ƙarƙashin haka dole ne sai an samu al'amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Sai an samu umarni da kyawawan ayyuka, an kuma hana munanan ayyuka. Anan ne Allah madaukakin sarki yake cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari wa lillahi aqibatul umur. Bayan Allah na gari sune waɗanda in muka ba su iko a bayan ƙasa, muka kafa musu gwamnati ta musulunci, za su tsayar da sallah. Tsayar da sallah din nan kamar yadda muka faɗi, ba za a baka kana sallah irin wadda kake so ba. A ce maka ga abin da annabi ya a sallah, ka ce a'a to ni dai abin da na natsu da shi kenan, ko kuwa dole ne? Dole ne. Sai a daka ka sai ka yi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dole ka yi ridda kuma a je a yanka ka. Ka san wannan, domin wani mutum mai suna Khalad ibn Rafi ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama, ya irin wannan sallar da galibi irin ta mutane suke kikikikik, ya tsatsagen kuciya ya zo assalamu alaikum ya rasulullahi, manzo Allah ya ce wa alaikum assalam, irji fa salli fa innaka lam tusalli, ya sallama faraja alaihi salam, manzo Allah ya amsa mishi sallama, sannan ya ce ka koma ka yi sallah, fa innaka lam tusalli, ba kai sallah ba. Sai da suka haka hawa uku, shi kuma irin ta iya ya zai yi, sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqq, na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya, ban iya wadda tafi wannan ba, amma koya mini. Yanzu ba kawai yayi hankali ko bai hankali ba, yafi da yawancin ƴan birnin da ake gani yanzu suna kafa hula a gaban goshi, tunda ya ce bai iya ba. To amma koya mini, shine manzon Allah ya koya mishi, nan ne malamai suka mayar da wannan hadisi nashi, umda ya zama babbar madogara wajen bayanin da dama daga cikin rukunan sallah. To bayan Allah na gari sune in aka ba su iko a bayan ƙasa aqamu ssalata su sai da sallah akan lokaci su yi ta yadda ya kamata wa atu zakata su bayar da zakka. Yanzu masu kudi ne ba sa bayar da zakka sakamakon babu shari'ar musulunci. To shari'ar musulunci in ta kafu za a ainihin iya kashe ka sakamakon a kwakuli zakkar da ta wajaba a kanka. Ranka ya fi muhimmai wato dukiyar da za a karba na haƙƙin musulmi koda nawa ne koyaya kankanta shi yake. Haƙƙin musulmi haƙƙin Allah ya fi ranka muhimmanci tare da cewa kai ka nemi wannan dukiyar. In ka hana za a iya yakar ka za a iya tsaye da jihadi a yaƙe ka a kashe ka sannan a kwakula wannan ainihin dukiya. Yanzu masu kuɗi nawa ne ba sa zakka? Mai kuɗi nawa ne gidan shi zai yi gobara a anguwa kaga mutane suna farin ciki suna murna saboda me? Saboda baya fitar da zakka. In an sai sabuwar mota sai kaga talakawa suna kewa suna cewa to Allah dai ya sanya alheri. Tunda kaji sun ce dai din nan to da manufa kamata yace Allah ya sanya alheri amma tunda yace Allah dai ya sanya alheri to da manufa dai din nan da ya kara. Da ya wuce fiu sai kaji yayi tsaki. Tama buga kawai. Wai tama buga yake addu'a kawai. Saboda me? Saboda baka bashi nashi haƙin shi ya haƙura da hawa motar. Ya haƙura da hawa gida irin naka. Amma me yake so? Dare ya amiƙo mishi tuwo da miya yake. To dare yayi ba tuwo da miya, gari ya waye babu koko, babu kosai, babu aikin yi, ko kuma ga aiki ba albashi. Kai kuma kai ne oga ga kanan kamar kwallon tumaturi kai subul da kai. Ai goya ce ranka ya dade wallahi ƙarya yake a zuciyarka yake Allah ya saka mutu. Kamar kiran sunanka yake ranka ya dade Allah ya saka mutu. Kamar suna ne ranka ya dade din ba addu'a bace. Allah ya kiyaye. Allah ya ce wa amaru bil ma'ruf za kuma sai umarni da kyawawan ayyuka wa nahaw anil munkari kuma za su hana munanan ayyuka. Bayan Allah na gari kenan. A wani wuri kuma sai Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas daga cikin al'ummomi baki daya ku kuka fi alheri fiye da kowa. Saboda me? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuna umarni da kyawawan ayyuka kuna hana munanan ayyuka. Wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah. Saboda haka aikin musulmi ne al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Duk